الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. muna kara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya jara yawar mu ya kawo mu wannan yini mai tarin albarka, yinin talata wanda ya daidai da 7 ga watan 11 watan Zulqa'da, yau hijira na da shekara 1443, 7 ga watan 6 miladiya 2022. Barkan mu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya'u Sunna da ke wannan unguwa ta Fantami fadar jihar Gombe, domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke bibiyar sa a duk wannan yini mai tarin albarka a kuma lokaci irin wannan. Idan masu bibiya ba su manta muna cikin Suratul Anfal sura mai namba ta 8, ajiyarin giyar sururin Alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta. Muna farko-farkon surar, wannan shine darasin mu na biyu ma a cikin sura din. Karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 2 a surar, za mu tashi aya mai namba ta 3 insha Allah. Kafin nan akwai yan tambayoyi kamar yadda aka saba. Mai tambaya na farko yana tambaya game da ya halatta a yi wanka da ruwan Zamzam? Ya halatta. Mai tambaya na biyu iya tambaya game da liman ne larura ta same shi a cikin sallah sai zauna yake yin sallar azumi, to shin mamun da suke bin sa za su yi sallah a tsaye ne ko a zauna za su yi? Wanne za su yi? Za su zauna ne su yi sallah a zaune, duk da su ba su da larura ko mai? An gane da kyau? Eh, haka ne mana. Akwai hadisi, akwai hadisi masu yawa karkashin wannan. Hadisi na farko gashi nan sanannen hadisi, duk malamin da ya rubutu akan sallah a galibiya yana kawo shi, inna ma ji ilal imamu li utamma bi, an samu ku liman don ku yi koyi da shi. Iza kabbara fakabbiru iza rakafarka'u, har gunda manzon Allah ke cewa iza salla jalisan fasallu julusan ajma'i, idan limamin ku yi sallah a zaune to kuma gaba ɗayan ku za ku yi sallah a zaune. Wannan haka shari'ar ta ce. Akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana sallah, wata larura ta sa ya zauna, yi sahabin da ya rawaito hadisin sai yake cewa manzon Allah fa ashara ilaina an jilis, sai manzon Allah ya mana ishara ya ce kuma ku zauna, kuma ku zauna. An fahimta? To idan liman larura ta sa ya zauna a sallah, to kuma zama za ku, kuma sallar ku ta yi daidai. Idan wani yayi taurin kai yayi tawaye, doji kenan shi ya fita daga cikin bin liman, bai san sallar sa ba ta yi ba. Kun ga wannan iya nuna mana ƙarfin limanci a musulunci gaskiya. Kun ga ita tsayuwa a sallar rukuni ce. Har idan mutum iya da lafiyar da zai yi sallah a tsaye, sallar farilla, kuma yi sallah a zaune to ba shi da sallah. Da tsayuwar sallah, da kabbaran harama, da fuskantar alƙibla, da sitirci al'aura, duk suna cikin arkazu sallah, suna cikin rukuni a sallah. Duk ɗayan da baka yi shi ba da ganganto baka da sallah. To ku duba ƙarfin rukuni a sallah, wanda hi sujjada ba ta magance shi sai an sake shi, amma limanci ya ɗauke mashi. Saboda kai limanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙarfafi wannan al'amari, saboda haka mu gane martabarsa da kuma irin yadda ake so a yi shi, da kuma kiyaye sharuɗansa da dokokinsa. Wannan su ne tambayoyin da suke gare mu insha Allah. Akwai masu neman addu'o'i da kuma sanarwa ta ɗaurin aure, amma sai mun je ƙarshen darasi insha Allah. Allah rahma bismillah. Alladhina yuqimuna as-salata.
Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Maje.
Ulaika humul mu'minuna haqqan. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
A ayan da ta gabaci wannan Allah yana magana game da masu imani, siffofin masu imani. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم cewa su masu imani inji Allah a duk lokacin da aka tunata musu Allah aka sanar da su Allah aka musu tuni game da Allah to zukatan za ta girgiza ne yasa Umar dan Khattab ake cewa kana waqafan bil aya duk inda Umar yake ana ce mai qala Allahu qala rasul sai sauko an fahimta to haka ake so a ga alamar mai imani duk inda ranka ya baci ko kake san abu ko kake din abu in dai an ce Allah ya ce annabi ya ce to ka sauka wannan alam ne daga cikin alamatul iman wa iza tuliyat alaihim ayatu idan an karanta musu ayoyin Allah din su masu imani zadatum imana karanta ayan alqur'ani iya ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma iya ƙara musu dogaro nan ga Allah ubangijinsu wannan iya cikin manufofin jin alqur'ani ko karanta alqur'ani iya ƙara imani kuma iya ƙara tawakkali dogaro ga Allah ga tsantsanta dogaro ga shi Allah subhanahu wataala to sai Allah ya ci gaba da zayyano sufofin su bayan waɗannan sufofi sai Allah ya ƙara da cewa allazina yuqimuna sala masu imani daga cikin sufofin su suna tsaye da sallah malamai suna cewa ana yin ibara da fi'ilin iqama saboda gu 86 a Qur'ani Allah yake magana sallah amma dukkan ba inda sallah ta zo singular haka akwai fi'ili a bayan sallah ne aqimu salata aqimi salata aqimi salata sai an sa fi'ilin iqama kafin a faɗi sallah din to sai malamai suke cewa yin ilimin sallar da tsayuwa akan ta shine wannan abin da fi'ilin yake nunawa kenan allazina yuqimuna salat daga cikin sufar masu imani suna tsaye da sallah suna tsaye da ita fara'id wa nawafil falillai da kuma nawafil bi a'maliha az-zahira wal batina da ayyukan sallar da ake a zahiri da batini ita sallah akwai aikin da ake a zahiri akwai aikin da ake a batini kuma kowanne ilimi ne yake haifar da shi a taƙaice kamar akwai hay'a fi'iliya da hay'a qauliya a sallah hay'a fi'iliya da kuma hay'a qauliya wannan sune suka hadu suka zama sallah akwai yanda ake so gabanka su kasance a lokacin da kake sallah kamar tsayuwa da wudu'ul yumna alal yusra ala sadr da ruku'i kama guyoyi da dagowa da tafiya sujada wannan hay'a ce fi'iliya motsin gabanka da yanda shari'a ta ce kai akwai kuma hay'a qauliya yanda ake so lafuzan ka su kasance a cikin sallah akwai gunda aka ce ayan qur'ani za ka karanta akwai gunda aka ce tasbihi za ka yi akwai gunda aka ce salatin annabi za ka yi akwai gunda aka ce kaza za ka yi waɗannan sune hay'a qauliya da fi'iliya to a hay'a qauliya sai aka raba abun biyu suka raba cewa akwai qira'a jahariya da sirriya akwai rako'i ko sallolin da ake bayyana karatu akwai kuma rako'i ko sallolin da ake boye karatu kamar sallan azhar la asar ɗayan ƙarshen magrib da biyun ƙarshen isha'i gaba ɗaya boye karatu yake sallan asuba da biyun farkon magriba da biyun farkon isha'i bayyanawa yake asir wal jahar to me ake nufi da siru a sallah siru suka ce ya sha bamban da kiyan kiyali shine maganar zuci haka ne shiru kawai waye san abin da nake tunawa ba wanda ya sani kowa in yayi shiru wani tunano maka wani ya tunano America wani ya tunano Abuja English Sakwaya yanzu haka ko ba gaskiya bane kowa da abin da yake tunawa wani ya tunano Awasu suna yajin aiki duk dai ba wanda ya san abin da wani yake tunawa wannan shine kiyali to sirru a sallah ba haka ake nufi ba ana so bakin ka yana motsi idan kana karatun sallan azhar kana karatun sallan la'asar kana tasbihin ruku'i tasbihin sujada to ana so bakin ka yana motsi kana karanta tahiyya ana so bakin ka yana motsi an fahimta tunda ya tabbata an ce manzon Allah yana jiyar da sahabbai ayoyi wani lokaci yusmi'una al-aya ahyana a cikin sallan azhar ko sai a ji ya karanta wata aya a bayyane kowa ya ji ko a sallan la'asar ko a fatihar ƙarshen magriba ko rako'i biyu ƙarshen isha'i iya ciyar da su ayoyi wani lokacin ko iya karanta tahiyya suna jin abin da yake faɗa ko iya tasbihin cikin sujjada suna jin abin da yake faɗa ko tasbihin cikin ruku'i suna jin abin da yake faɗa an fahimci wannan amma a galabiyar mu a wannan gabar kiyali ake za ga mutum iya bulle man sallan azhar ko sallal asar bakin sa gum ko motsi baya yi ko iya karanta tahiyya bakin sa ko motsi baya yi ko iya tasbihin ruku'i ko sujjada bakin sa ko motsi baya yi to wannan ba haka malaman sa koyar ba as-sirru yaktalif bi al-kiyal shi sirru a sallah yana ya saba wa kiyali shi sirru kamar ni da kai bi magana he ne sirrai mutum biyu annajewa bain al-isnain wa fawq shi ne sirrai amma mutum ya bar abu a zuciyarsa ba sirru bane wannan kiyali ne saboda ka fahimci wannan gabar tana da matuƙar muhimmanci a cikin sallah iya cin abin da ake cewa yaqimuna salat bayin Allah na ƙure suna tsaye da sallah nawafil fili da kuma abin da yake na farilla da aikan sallah zahiri da batini ka hudurul qalbi kamar ka halatto da zuciyarka a lokacin da kake sallah hatta malami akadari ya ce lokacin da ka bar sallah ka ainihin karkade zuciyarka daga duniya kai shirin fuskantar Allah ubangijinka manzon Allah kuma ya ce al-musalliyu la hajira rabbuhu shi mai sallah iya ganawa ne da Allah ka karkade zuciyarka da tunanin komai ka shirin a ganawa da ubangiji kuma duk mutumin da ya dau sallah da wannan siffar to sallah ba za ta wahalar da shi ba in dai kai da ganawa kuke da Allah din kuma ka san abin da kake faɗa a cikin sallah to sallar duk tsawon ta ba za ta wahalar da kai ba amma a galabiya da muke ganin sallah ta yi nauyi akan mu minti kuma da kyar muke yi to a galabiya zuciyar mu ba tare take a sallar ba jikinka a masallaci amma zuciyarka iya waje duk inda aka kai da dan kamanta sunna a sallah sai kai korafi domin jikinka baya tare da zuciyarka to ana so hudurul qalbi fi sallah ka halato da zuciyarka lokacin da kake sallah alladhi huwa ruhus salah wa lubbiha wato zuciya ta yi sallah shine ruhin sallar gaba daya shi yasa khushu'i malamai suka yi dogon rubutu akan khushu'i a sallah kad ablal mu'minuna alladhina hum fi salati khashi'un masu khushu'i a cikin sallah to shine ruhu salawu lubbiha to wannan ɗaya ne daga cikin sufufu masu imani sai ga kwatanta kanka ya kake sallah da wannan sufofin kake yin tawaddu da akasin wannan idan kana son fadawa cikin layin masu imani to ka zamto kana yin sallah bisa ilimi kana yin sallah bisa yanda sunnar manzon Allah ta koyar sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce wa bimma razaqnahum yunfiqun bayin Allah na ƙorai sifarsu abinda Allah ta'ala ya bawa suna ciyarwa a atainahum yunfiquna fi latillah abinda Allah ta'ala ya bawa su suna ci da shi wajen yi wa Allah da'a kuma Qur'ani ya zo da bayanan siffofi na masu imani ba inda Allah ta'ala ya jero siffofin masu imani a Qur'ani face sai ya sa ciyarwa tana cikin siffofinsu farkon bakara mai Allah ta'ala ke cewa alladhina yuqimuna salata
alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun
makamancin wannan ayar suna tsaye da sallah kuma suna ciyarwa ga abin da Allah ta'ala ya arzuta su da shi Ali Imran wasari'u ila maghfirati min rabbikum
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaazimina al ghayz wal kaazimina al ghayz wal 'aafina 'anil naasi wallahu yuhibbul muhsinin
a wannan ma Allah ta'ala da yake ku yi gaggawan neman aljanna sai yake cewa masu neman aljanna agun Allah allazina yunfiquna fi sarra suna ci da dukiyoyinsu a lokacin matsi shine sarra lokacin kunci wadarra afwan sarra lokacin wadata da yalwa darra lokacin kunci da talauci to duk lokacin biyun suna ci da dukiyarsu alladhina yunfiquna fi sarra'i wadarra'i wal kadhimin al ghayz kuma suna haddi fishi wannan sufufi masu imani kenan a can gaba Allah ta'ala yana cewa والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
عباد الرحمن daga cikin sufofin su Allah ce idza anfaqu hine mahallu shahi idan za su ciyar su bayar ba sa wuce gona da iri ko ba sa yin kauro wa kana baina zalika qawama suna tsayuwa a wannan tsakani ba israfi ko babu kauro a sufofin masu imani dai da Allah ta'ala ke faɗa mana sufofin su a cikin suratu sajada sai yake cewa suni tatajafa junubuhum anil madaji
tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum
kuma daga cikin sufofin su akwai sallar dare yine ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a sai yace wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyar da abinda Allah ta'ala ya musu arziki da shi a cikin suratul ma'arij wallazina fi amwalihim haqqun ma'alu
ladina fi amwalihim haqqun ma'lum
gaswa
isali wal mahmum
Allah yace wallazina fi amwalihim masu imani a cikin dukiyar da Allah ya ba su haqqun akwai wani haƙi sananne haƙun ma'alu suna ɗaukan wata dukiya sananniya daga cikin dukiyarsu su bayar gawa lisa'ili wal ma'ru ga masu tambaya a basu masu kame kansu basu tambaya ko su mu a basu ai misali ya isa ko yawa wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'ili wal ma'ru wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa daga cikin dukiyar da Allah ya ba su hadisi ya tabbata hadisin Abu Huraira Allah ta'ala ya kare da shi iya cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad illa wa malakani yanzilani babu wata asubar duniya da za ta yi face mala'iku guda biyu sun sauka ɗaya iya addu'a Allah din mai ciyarwa mai bayarwa Allah ka bashi abin da ya bayar Allah ka linka masa Allah ka linka masa Allah din mai mamakewa mai riƙewa mai hannun yan dambe shi ma Allah ka dora masa asara haka manzon Allah ya tabbatar sallallahu alaihi wasallam kullun suna wannan yau sun yi gobe za su yi in ka ga ba su yi ba to kiyama ce ta tsaya duk mai bayarwa iya cikin addu'ar mala'ika a kullun duk kuma marowaci shi ma iya cikin addu'ar neman asara wa mala'ika kuma kun san yadda addu'ar mala'ika take ba ta da hijabi tsakaninta da Allah subhanahu wataala kuma tajriba ta nuna duk mutumin da yake bayarwa Allah ba zai hana shi in dai cikin ɗabi'arka akwai bayarwa akwai taimakawa akwai sauƙaƙawa ga bayin Allah wallahi Allah ba zai hana ka ba alƙawarin Allah ne in kun taimaki al'umma Allah zai taimaki ku an fahimci wannan akwai magabata wani ke cewa daga lokacin da ya talauci ya fara kama masa hari sai ya tattare abin da yake nan sai ya bayar domin tsabaragen imani amma kai ba za ka iya yi ba ba za ka iya ba ya ce wallahi abin da yake hannun sai hada ya bayar ya san ba zai kwana ba sai Allah ya bashi domin ya yi yaƙinin manzon Allah ya ce duk wanda ya bayar sai Allah ya bashi an fahimci wannan imani iya sa dan adam yi wannan to Allah ta'ala yana cewa allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa daga cikin abin da Allah ta'ala ya hore musu ya ba su annafaqatul wajiba kamar ciyarwa ta wajibi kan zakawat kamar zakka wal kafarat da kuma bada kafara idan ta kama wan nafqa ala zawjat da ciyarwa game da mata ko iyali wal aqarib da ciyarwa game da dangi makusanta wa ma malakat aymanuhum da ciyarwa game da abin da daman ka ta mallaka ko yaranka ko masu ma aiki da hidima wal mustahabba da kuma sadaka ta musahabi ka sadaka fi jami'i durqul khair kamar yin sadaka a dukkan fage na alkhairi dukkan inda ka san alkhairi ne to ka je ka jefa hannun jarinka ciki harkar islamiyyu ne harkar wata foundation ce mai daddaga da'awa da sauransu, harkar marayu ne, harkar wane ne, har duddai almajirai ne masu karatun alqur'ani, a agwagware ne mata marasa miji, a yan gudun hijira ne, a suwane ne, suwane ne, duk inda ka ji motsin alkhairi ana hada taro ka bukarka ya da'ai wannan bakai, ka dinga kai gudun mawarka komun kankantata, baka san a ina Allah zai marhama ba, baka san a ina Allah zai karba aikin ka ba, duk inda ake cewa ana tallata aikin alkhairi to kai kokarin ka kai gudun mawarka in kana da akwai. Akwai wata kabila lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ce a zo a taimaki addini, sai suka yi meeting kabilar Iyasu, sai suka hada gudunmawar su collectively a hade a dunkule, sai suka kawo manzon Allah ita, suka ce ya rasulullahi wannan a madadin kabilar mu ta kaza, sai muka dunkule taimakon mu muka kawo, sai manzon Allah ya karba ya musu addu'a, har ma yayi wani hadisi a karkashin wannan yake cewa man sanna sannatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama, duk wanda ya sannanta wani abun alkhairi to iya da ladansa da ladan wanda ya kwaikwaye shi zuwa alkiyama. Saboda dukkan wani family ko wani gari ko wata kungiya in dai ana aikin alkhairi ta hada gudun mota ta kawo a dunkule, to waɗancan mutanen sai sun samu lada a kanta, haka manzon Allah ya tabbatar. Kunga ai sadaka da taimako iya cikin abin da Allah ta'ala yake tabbatarwa dan adam ladansa da kuma linka ribanyar ladan tun daga duniya har zuwa gobe alkiyama. Sai Allah ta'ala yake cewa ulaika humul mu'minuna haqqan, irin waɗannan masu tsayi da sallah, masu ciyarwa daga cikin abin da Allah ya ba su na wajibi da nafilfili, to sai Allah ya ce su ne mu'minan gaskiya, mu'minai amma na gaskiya inji Allah, al-mu'minuna haqqan, wannan sun ce taukidi ne da Allah ya ce ulaika humul mu'minuna, da magana ba ta kare, amma sai aka karfafi imanin nasu da haqqan, masu imanin gaske shine tsayi da sallah da bayarwa. Shine malam Imamu Sa'idi Abdulrahman yake cewa li'annahum jama'u bainal islami wal iman, domin sun hada islam sun hada iman. Menene islam, menene iman? Al islam shine allazina yuqimuna salah, al iman kuma shine wa mimma razaqnahum yunfiqun. An fahimta? Duk wanda yake daukan dukiya sai yake bayarwa, musamman bayarwa a sirri, to wannan malamai sun ce ana mai shi da imani. Shi yasa malam anan yace jama'u bainal islami wal iman, sai da sallah a zahiri alamar musulunci ce, al ahadu allazi bainana wa bainahum as salah faman taraka faqad kafar, abin da ya raba mu da su waɗancan sallah ce, duk wanda ya bar sallah a cikin mu hima ya zama su. Kaga alamar kai musulmi ne ka tsaye da sallah, alamar kana da imani aga kana taimako, kana daukan abin da Allah ta'ala ya baka kana bawa wa'ansu, to wannan alama ce ta imani. Malik yake cewa wajama'u bainal a'mali al-batina waz-zahira, kuma su wannan da aka ce musu ulaika humul mu'minuna haqqan, sun hada aikin da ake a bayyane da aikin da ake a boye. Wani aiki ake a bayyane? Sallah, mun yi magariba yanzu za mu yi isha'in anjima, a bayyane ake yi, a kira sallah, a hadu a zo a yi sallah, amma me ake a boye? Taimako, ba a so ma wani san kana yi, musamman idan ba zakka ba ce, idan taimakon yau da gobe ne ka boye, ka je ka samu mutum shi kadai kai da shi ka taimake shi, to Allah iya kaunar irin wannan ayyuka, shine jama'u bainal a'mali al-batina waz-zahira. Sai malik ce cewa wala jama'u bainal ilmi wal amal, kuma sun hada tsakanin ilimi da aiki, jama'u baina ada'i huquqillah wa huquq ibadihi, sun gabatar da haƙƙin Allah shine sallah, kuma sun gabatar da haƙƙin bayin Allah shine taimakon su. An fahimci wannan? Wa qaddama ta'ala al-amalul qulub, sai Allah ta'ala ya fara gabatar da aiki na zuciya, li'annahum asalul iman, domin aikin zuciya kusan shine asalin imani, aikin da zuciya za ta yi, alal jawari wa afdalu minha, kuma shine yafi falala, wa fiha dalilun ala anna al-imana yazidu wa yanqus, wannan kuma iya nuna mana kan cewa imani iya karuwa iya raguwa, yazidu bi amali da'at wa yanqusu bi naqsiha, imani iya karuwa da ayyuka na alkhairi kuma iya raguwa idan an daina ayyukan alkhairi, wa annahu yanbaghi lil abdi, ya kamata bawa musulmai, musulmi an yata'ahada imanahu wa yunmihi, ya tattali imanin sa, ya dinga abin da zai ƙara shi. Wa an aula ma ya hasalu bihi zalika tadabburu bi kitabillahi ta'ala wa ta'ammulu bi ma'anihi. Daga cikin abin da yake ƙara imani ji malam Sa'idi yace karanta alqur'ani da tadabburin ayoyinsa. An fahimta? Duk wanda kaga iya aitin alkhairi a gun qur'ani yaji, in kaga mutum iya taimako, iya gina kaza, iya taimakon kaza, iya tsayawa akan gaskiya, iya tsayawa akan amana, qur'ani ne ya koya masa, ba inda yaji wannan in ba qur'ani ba. An fahimci wannan? To shine ashe karanta alqur'ani da tadabburin ayoyinsa to iya ƙara wa mutum imani. Zaka ji abu kaza ba kyau ka bari, zaka ji abu kaza da kyau ka hauka kai tai iya rai da mutuwa, kuma ka dinga roƙon Allah sabati akan wannan aiki. Saboda ka maida hankula kan alqur'ani da fahimtar sa, iya ƙarawa al'umma imani. Allah ta'ala ka dade mu imani, ka ba mu ikon ƙara fahimtar alqur'ani mai girma da kuma aiki da abin da yake karantarwa. Na'am, aya ta gama.
Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min al-mu'minina lakarihun.
Kafin wannan, ulaika humul mu'minun haqqalahum darajatun inda rabbihim, aka ce suna da darajat, sai yazo da siga ta jami'i, ba a ce lahum daraja ba, lahum darajatun ay manazil fil janna, suna da masauƙai a aljanna. Manazil aljanna tana da hawa-hawa da yawa, wanda hadisi ya tabbatar akwai ƙofofin shiga aljanna guda takwas, amma an ce darajar aljanna sun fi ɗari. Wanda yake aljanna gaba da kai, to sai kai ɗage ka ɗaga hula zaka ga gidansa a sama. Kana aljannar iya sama da kai, amma tsakaninku akwai tazara, shi ma wancan akwai tazara, kuma ba inda ake samun tazara a aljanna sai da ayyuka na nawafi. An fahimta? Shi aikin farilla dole ne, kamar sallah, kamar azumi, kamar zakka, kamar zuwa haji ga wanda yake da iko, kamar tsayuwa akan kalmar shahada, kamar bin mahaifa da da'a gare su, kamar tarbiyyar iyalai da ci da su, wannan dole ne. Idan ba ka yi ba wannan, to akwai yiwuwar Allah zai kama kai mahukuma. Amma inda ake samun bambanci na darajoji a aljanna, to sai ayyukan nafila. Ka hana idan ka bacci ka dinga sallolin dare, ka fi wanda bai ba, ka gyara lokacin karanta alqur'ani, darajar ka ba ɗaya bace da wanda bai ba. Bayan ka yi zakkar wajibi, ɗauko dukiya taimaki ƴan uwa da addinin Allah, ka fi wanda bai ba, to da wannan ake samun darajat. An fahimci wannan? Ayyuka na nawafil da su ake samun darajatu fil janna. Sai Allah ke cewa lahum darajatun, kaga sun hada tsakanin Islam da iman, sun yi sallah, sun sauke wajibi, kuma sun taimaka al'umma, sun ƙara wa kansu imani. Sai Allah ya ce lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, suna da darajatun inda rabbihim, masauƙai na aljanna nan ga ubangijinsu, wa maghfira da kuma wata irin gafara, wa rizqun karim da kuma arziki, arziki mai karamci, arzikin da ba yankewa. A cikin suratul Isra Allah ta'ala yake cewa unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd,
walal akhirati akbaru darajatin wa akbaru tafdila.
Allah ce unzur kaifa, ka duba ka gani mana, faddalna ba'dahum ala ba'd, mun fiti da shashin su akan shashin su. Duk wanda Allah ta'ala ya mai ikon yin aiki na nawafil, to anan ake tserewa juna, wa fi zalika falyatanafas almutanafisun, anan ake gasa, anan ake so a tserewa wani wajen gamayyar ayyukan alkhairi. Sai Allah ya ce duba ga yadda muke fifice sashin su akan sashi. Sai Allah ya ce walal akhiratu akbaru darajati, a lahira anan ake samun darajoji masu girma, wa akbaru tafdila, kuma a lahira ake samun falala mai girma. Dukkan wata falala a duniya karama ce, me jin daɗin duniya ne sai tuna ne au saba'un, daga nan jin daɗin duniya kuma ƙasa zai yi ragu. Duk abin da ka samu a duniya to ka tana zai ƙare, ko za ka mutu ka bar shi, amma ita ni'imar aljanna ba ta ƙarewa, ba ta da ƙarshe. An fahimci wannan? Ba ta da ƙarshe. Idan an shiga, shiga ce ta har abadan abidina, amma duk ita duniyar kanta ma gaba ɗaya sai Allah ta'ala ke cewa fan kullu man alaiha fan duk abin da ke kan duniya ya ma kare ya wuce wannan daya wani malami yake cewa wannan koda shine bambancin duniya da lahira to ya isa ya samu kudin lahira duk abin da ka sani a duniya in ma kai in ma shi ɗayan biyu ne dama amma ita kuma lahira har in ka je da kafar dama a daidai to ni'imar ba ta yakewa babu tsufa babu mutuwa amma a duniya akwai tsufa akwai mutuwa an fahimta malam ahmad tijani buruntum Allah ya kara masa lafiya ina ganin karatun sa wata rana yake cewa cewa ko lahiran nan da ake magana a kafa ake tafiya idan Allah ya saka cimma shekara 60 a duniya ka san ka kusa zuwa kuma gaskiya ya faɗa ko a kafa ake zuwa wallahi ka haura shekara 60 to tabbas ka san kana jin ƙarshen ta an fahimci wannan kuma a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a galibiyarsu idan sun kai shekara 40 to suna ragewa kansu burin duniya suna kama Allah su kama istighfar duk sahabin da ya kai shekara 40 to makawan neman duniya ba nasa bane in kaga iya neman duniya to abincin da zai ci ne da abin da zai rufa kansa mutunci amma zai dimanci ibadar Allah da kuma zuwa ga Allah ga wannan malami ɗaya daga cikin gwarazan malamai Ibn al-Arabi Abubakar bin al-Arabi ba mulhidin ba ɗayan kusan akwai Ibn al-Arabi akwai Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi din mutumin kirkin yayi wa kansa tsari yace in dai ya cika shekara 40 to duk abin da zai yi na neman duniya kafin shekara 40 ya gama aure da zai duk aure ya gama tafiye-tafiye na neman ilimi kafin shekara 40 ta cika ya gama abin da zai samu ya dora rayuwarsa a ka kafin ya karasa ya mutu kafin shekara 40 ya gama da shekara 40 ya cika Allah ya taimaki wannan burin nasa ya cika ya gama yawansa na ilimi ya dawo gida ya samu dan abin da zai dora yan gonakinsa da dabbobinsa wanda zai ke cin abinci har ya mutu kuma ya tara ilimi da dalibai hidi a zogonsa da ilimi haka ya tsara rayuwarsa ya zamto kana da focus a rayuwarka tsari na alkhairi nan da baɗi to yayi rike da alqur'ani ya na ƙara fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin bincike ne game da aqida me zan amfanar da al'umma ta nan da wata shida a binciken da nake a yanzu duk ɗaliban ilimi ku sanya wa kanku wannan doka al'umma da yawa suna cikin duhun jahilci musamman abin da ya shafi aqida aqida akwai lapses da yawa abin da zaka ƙara fahimtar wannan shine duk wanda ya zo da wata da'awarsa to zai samu fasinja a fahimta duk wanda ya zo da wani kaucewa hanyarsa ya zo da wani kaucewa sunnar manzon Allah sai ya samu mabiya kuma wannan duka raunin aqida ne yake sa wannan akwai da yawa da su yan yayi ne in sun ji kowa can an buga ganga can an yi ihu can kurowa ce dan ta tashi ko ji abi saboda akwai kalubale da yawa game da aqida a zurfafa bincike sosai karshen zamani zai zo da firqul islam za a dinga kira wa musulunci amma ba musuluncin bane ayi bincike matukar bincike mai surfi a dinga gano aqidar sahabbai da magabata ana karanta da al'umma wani iya cikin abin da ya kamata a maida hankali kansa kwarai da gaske to Allah ta'ala yake cewa walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila aljanna tafi girman matsayi kuma tafi girman daraja Allah ta'ala yake cewa kama akharajaka rabbuka min baitika bil haqq kuma sura ta dawo za ta yi bayani kan mawdu'inta shine yaƙin badar an fahimta yaƙin badar an yi shi a shekara ta biyu bayan hijira kuma dalilin da yasa aka fita badar ba dan yaƙi bane yasa da yawa daga cikin sahabbai ba su je badar ba 310 haka manzon Allah ya fita da su kuma ba a helanta an ce a fita yaƙi ba wa'ansu daga cikin sahabbai da za su baro maka kwarai shawa sun musu kwaci sun hana su dukiyoyinsu sun kwace musu dukiyoyinsu to sai manzon Allah ya ji labari sun zo sun wuce Sham sun fita Madina sun wuce Sham kasuwanci kuma sai ya ji labarin dawowarsu sai ya ce to ku zo mu fita duk wanda aka yi wa kwacen kayansa a maka mu je in mun ga kayan magunsu mu kwato kayanmu an fahimta duk wanda yaga abin da an kwace ma raƙumi, an kwace ma doki, an kwace ma da, an kwace ma kaza, in dai kaga abinka a gunsu to mu kwace kai mu da wannan niyyar aka fita ba da niyyar yaki ba. Ma haya raƙumi a lokacin su 70 ne, wa an su kadan 30 ko 25 akan doki, sauran kuma duwa kafa aka fita. Amma su a lokacin sun kai wajen 1000 da wani abu, sun yi gangan ku sun je kasuwancin sun dawo. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu fita mu kwato abin da akwace mu. Sai ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake cewa wa kana asal khurujihim yata'arraduna li'irin kharajat ma'a Abi Sufyan bin Harbi. Abu Sufyan shine ya jagoranci rundunar a lokacin da bai musulunta ba, sun je Sham suna dawowa. Sai ko ma'aikin Allah ya ce mu fita mu kwato irin abin da aka kwace mana. Falamma sami'u bi ruju'iha min Sham, da manzon Allah ji labarin za su dawo daga Sham, nadaban nabiy sallallahu alaihi wasallam annas, sai manzon Allah ya tara sahabbai ya musu lacca ya ce mu fita mu kwato kayyakin mu. Fakaraja ma'ahu 310 rajula, manzon Allah ya fita su 310, minhum 70 ba'iran, akwai mutum 70 suna kan doki, wa 30 alal fars, 30 suna kan doki, wa ansu kuma a kafa da sauransu. Su Quraishawa adadun kathir yawma iz yablugu fawqa alfin, yawan su ya kai sama da guda 1000. Fa wa'ada Allahu al-mu'minina da ta'ifatayn ala ayr aw an-nafir, to sai Allah ta'ala ya alƙawaranta wa mu'mini cewa fitan nan da kuka yi ɗaya biyu ne, ko su din Quraishawan ku kamo da yawa daga cikin su, ko kuma su gudu su bar kayayyakin su ku kama. Shine Allah ya musu cewa ida ta'ifatin an halaku, ɗaya daga cikin tawagan nan ko kayansu na dukiya ko kuma su da kansu din ɗayan biyu dai sai kun kama ɗaya. To sai Allah ta'ala ke ta kama akrajaka rabbuka min baitika bil haqq, kamar yadda ubangijinka ya fidda kai daga gidanka da gaskiya. Shine malamai suke cewa nan iya ɗakin nan Aisha radiyallahu anha, daga ɗakin nan Aisha ya fice fice ta Badar, an fahimta? Sai aka ce baitika ay khurujika min baiti Aisha radiyallahu anha, ka fita daga ɗakin nan Aisha, Allah ta'ala ya ƙara yarda da ita. Min baitika bil haqq, ka fita domin gaskiya, domin Allah ne ya ce ka fita, ba san ranka bane, ba kuma neman duniya bane, an fahimta? Ila liqa'il mushrikeen fi Badr bil haqq, ka fita domin ku yi arba da mushrikai a Badar. Alladhi yuhibbu Allahu ta'ala wa qad qaddarahu wa qadahu, kuma Allah iya san fitar domin ya hukunta haka kuma yake hukunci. Amma wa in kana almu'minu lam yaqturu bi balihim fi zalika alkhuruj, a lokacin mu'minai ba su sa ran an yakuna lahum bainahu wa bain aduhum qital, ba su sa ran za a yi yaki da su da abokan gaban su ba, su dai sun fita domin su kwato kayayyakin su. To sai Allah ya kaddara yaki, ja'ala fariqun minal mu'minina yujadiluna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa yakrahuna liqa'a aduwwihim, a lokacin wa an so daga cikin sahabbai he suke ganin kar ayi yakin ma domin ba su da yawa, ba a fito da shiri ba, ka annama yusaquna ila al-mauti wal hal anna hadha la yabghi minhu, sai malaki cewa hakan bai kamata su yi ba, kamar Allah iya cewa in dai manzon Allah ya ce to ba sauran wani mai cewa kaza. An gane ko? Allah ta'ala ke cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina,
wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan.
Allah ta'ala ke cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina, baya kamata ga mu'mini namiji ko mu'mina mace, idza qada Allahu wa rasuluhu amra, idan Allah da ma'aikin suka yanke al'amari, Allah ya ce kaza, manzon Allah ya ce kaza, to in dai kai kana da imani to ba wani gani ko zabi da kake da shi bayan wannan, an fahimta? Wannan kuma aya ce da take nuna mana tsantsar bin mu'minai ga manzon Allah, ko ka gane ko ba ka gane ba, ko za ka halaka akan bin manzon Allah ka je ka tafi, wannan shine ka'ida. Kuma wannan aya ta sauka akan Zainab bintu Jahsh, an gane ko? lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Zaid bin al-Harisa, bawa ne, asalin sa bawa ne, aka sai da shi na kariyata sai ta biya manzon Allah kyautarsa. Ita kuma Zainab Quraishi ya ce asalin Quraishawa ne, asalin Larabawa, amma sai manzon Allah ya ce ya nema Zaid auren Zainab ta aure shi. A lokacin aka dinga gunaguni, ai Zaidun nan ai bawa ne, ai bako ne, ya kuma yar asali, yar badala ko, saboda ka zaki aure bako zuwe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita dai shi ya nema auren. Daga nan da ake dan gunaguni a garin Makka, sai Allah ya saukar da wannan aya, yace in dai kai mumini ne, in dai ke mumina ce, idan manzon Allah ya ce gabar to gabar din ne, idan manzon Allah ya ce yamma to yamma din ne, ba wani wanda zai ce a'a babu. In kuma kana cikin wanda manzon Allah zai ce kaza ka ce kaza, to ka fidda kanka daga cikin masu imani, ka zare kanka daga cikin masu imani. Wannan shine ka'ida, an yakuna lahumul khayratu min amrihim, akan su samu wani zaɓi da kankin kansu su bar abinda manzon Allah yake nufi, to mai imani ba zai wannan ba. An fahimci wannan? To wannan shine abin da ake so mu tsantsanta bin mu tsakanin mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa ansu daga cikin sahabbai a lokacin ba su so ayyakin ba, domin suna ganin an fita ba da shiri ba, kuma sai Allah ya kaddara alkhairi mai yawa ƙarshen wannan yakin. Na farko dai Allah ya biya manzon Allah da sahabbai nasara, suna 300 da kaza, suka rinjaye sama da mutum 1000, kuma Allah ta'ala ya saukar musu da nutsuwa, ya saukar musu da mala'iku suka taimake su. Abu na gaba, aka kama manya-manya daga cikin Quraishawa a wannan yakin, aka kai sai Abu Jahal a wannan yakin, aka kai shi da sauran manya-manyan jijjigan kafirai sama da mutum 10 a wannan yakin, aka kai su. Aka kama bursunonin yaki da yawa, kuma Allah ta'ala ya sanya Badar din ta zamto wani title din sahabbai wanda suke alfahari da shi har mutuwa su har aljanna, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ta'ala ya ce ka annama tala ala qulubi ashabi Badr wa qalum i'malu ma shi'tum qad ghafara Allahu lakum. Yan Badar fa an ce duk abin da mutum zai yi je yi, in dai ka je Badar duk abin da zaka yi ka je ka yi, in ma fatsari a tsaye za ka yi kaje ka yi ta yi, aljanna ne ya kishi ka shiga. An fahimta? Duk abin da za ka yi wallahi manzon Allah ya ce dan aljanna ne. I'malu ma shi'tum qad ghafara Allahu lakum. Wannan daraja suka samu fa sama da sahabbai 310 duka suna karkashin wannan fallar. Akwai Hatim bin Balta'a, wata rana manzon Allah bayan an dawo daga fatar, sai ce a tada tawaga za a tafi wani bangaren aje a yaki. To bangaren da manzon Allah ya ce za a tafi akwai yan uwan su Hatim a goma. To sai ya ce baye wata dabara, ya rubuta wasiƙa ya aika musu domin su shirya, manzon Allah zai zo ya yaki kafirai, in sun ga za su gudu a garin su gudu. Ya faɗi wannan ba daniyar munafirci ba, domin yan uwan ta kayatina. To sai Allah ya faɗa wa manzon Allah ga abin da Hatim bin Balta'a yayi. Allah ya faɗa masa, da Allah ya faɗa masa sai kuma da ya rubuta wasiƙa sai biya wata mata, ya ce idan kin je ki kai gidan su wani a gare ka za ki basu. Ita kuma mata sai ta sa wasiƙar a gashin kanta ta kitse, bata ma bar ta a fili don a gani ba. Manzon Allah ya tura sayyidina Aliyu da wasu sahabbai zai su kwato wannan takardar, sai ta ba su wannan takardar da aka bata. Da suka mata magana ta ce ita ba wata takardar a gunta ba, ga kayanta duk a zazzage ba wata takarda a gunta. Sai na Ali ya ce manzon Allah ne ya ce akwai takarda a gunta, ki ba mutum da girma da arziki ba, in kuma kina so mu yi fata-fata da ke mu kwato takardar wallahi za mu. Daga nan ta warware gashin kanta da dauko takardar ta bawa su, da ta ba su suka kawo manzon Allah takarda. Manzon Allah ya kirawo Hatibi ke tambayar sa, me ya kai wannan? A lokacin Umar dan Khattab iya kusa da shi, iya kusa da manzon Allah, sai ce manzon Allah da anni adribu unuka, manzon Allah ya kyale ni fille mai kai, wannan ai munafiki ne. Sai manzon Allah ya ce a da'ahu li annahu hadara badar, ka kyale shi ya Allah ce badar ba abin da zai same shi, wannan laifin da yi ba ba laifi bane, amma Allah ya je badar. To wannan darajar fa aka samu a badar, shi yasa sahabbin aka ce an wa kaza kaza al kaza al kaza, sai ya ce al badari, al badari ya je badar. An fahimta? To a wannan yakin aka samu wannan darajar, aka samu wannan fallar. An kamo bursunonin yaki da yawa kodake basira muke yi ba kar mu tsawaita magana game da yaki tafsiri muke yi an gane da kyau ko an kawo bursunonin yaki da yawa a wannan yakin da aka kawo su sai manzon Allah ya ce to kowa ya fanci kansa an kashe na kashewa an kama na kamawa da aka taro bursunonin yaki sai manzon Allah ya ce to kowa ya kawo abin da zai fanci kansa domin a karawa musulunci karfi da a karawa musulunci karfi din sai a sallame hukuma gida to din masu kudukurin suka kawo wani aika gida wani yace kaza duk wa an suka sallame kansu wa an su kuma da ba su da gata irin ƴan iskan iskan garin nan dama ba su da wanda zai kwace su an aka kama su sai manzon Allah yace to duk wani wanda yake da wani ilimi to za a turo mai yaran Madina guda 10 ya koya musu karatu an gane idan an tabbatar yara 10 da aba ka karantar da su wani ilimi da da ba su da shi to kai kuma an sallame ka kun ga ashe manzon Allah ya turo ƴaƴan musulmai su yi karatu a gun arna tunda duk wanda aka kamu a Badar kafiri ne arne ne amma manzon Allah domin darajar ilimi da muhimmancin ilimi a addinin musulunci sai ya ce su wani ya koya musu sana'a wani yare ne ba su iya ba a koya musu sai wannan ya sa sanadiyar fansarwa an su da yawa daga cikin waɗancan kafiran da aka kamu an fahimta to sai Allah ta'ala yake cewa wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna amma wa'ansu daga cikin musulmai a lokacin ba su so a yi yakin ba aya ta gaba da
jadilunaka bil haqqi ba'dama tabayyanaka annama yusaquna ila al mauti wa hum yanzurun
Allah ta'ala ke yujadilunaka bil haqqi suna jayayya da kai akan gaskiya ba'dama tabayyana bayan gaskiyar ta bayyana gare su ma'ana Allah ya bayyana cewa yaki za a yi ba gida za a dawo ba yaki ne tabbata yaki za a yi to wa'ansu sai suke ja'ija da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'dama tabayyana yujadunaka fil haqqi alqital sumiya haqqan iz huwa khaylanul umma sai malai yace an cewa jihadi an cewa yaki gaskiya domin yaki kusan shine martabar al'umma manzon Allah yana cewa idza tabaytum bil aila wa aqadtu aznab al bakr wa radaytum biz zuru' wa taraktum al jihad sallallahu alaykum zillan la yanzihu wa tatarju ila dinikum ko tatarju ila rabbikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuna ciniki kun mai da saye da siyarwa da yawan tara riba da ciniki irin na'ina wanda iya cikin ciniken ko kasuwancin da shari'a ta haramta kuka zamto kuna bin dabobi aikin ku kawai kiyo ku cika yan wannan ku cika yan wannan da noma a karma nan ayi noma wa taraktumul jihad kuka bar jihadi to Allah ya ce sallallahu alaikum zillan Allah zai sa ya dora muku kaskanci an gane ko la yanzihu hatta tarji'u ila rabbikum Allah ba zai cire wannan kaskancin ba sai kun dawo zuwa ga addini ashe duk noman da zaka yi da duk kiwon da zaka yi da duk kasuwar da zaka yi to ka tarba ka da musulunci ya zamto musulunci shine mai masu kiyari in noma zaka yi mai musulunci ce in kasuwa zaka yi mai musulunci ce in kiwo zaka yi mai musulunci ce wannan shine ka'ida amma in ka suke kake yin abin da zuciyarka take bukata to babu shakka wannan zai zamar da kafarka da kan titin musulunci ka fada wani turba wanda ba za ka iya fidda kanka ba Allah ta'ala yake cewa suna jayayya da kai ba'dama tabayyana bayan gaskiya ta bayyana gare su ai za ara lahum annahu sawab ya bayyana gare cewa wannan yakin da za shi ne dace shine abin da yafi zama daidai sai Allah ta'ala yake cewa ka annama yusaquna ila al-mauti suna ja'inja da kai akan ayyaki ko kar ayi kamar wanda kake jin su zuwa ga mutuwa saqai suku kamar a kora mutane ne irin korawa da karfi kamar ana kora su ana kada su zuwa ga ramin da in sun je ba za su fito ba wa hum yanzurun kuma suna kallo da idan su ay yanzurun ilayhi ayyanan fi karahatihim la wajen kin su da suke da yakin farkon al'amari to kamar kora su ake gunda ba za su fito ba an fahimta yanzu mutum ba ma mutuwa ba koda bursuna za a kai shi ko da wani gunda zai sha wahala za ka yi kaga gun zai ji amma ba san sa ba to kama kaddara mutuwa mutun zai ago to kaga zuwan da zai yi sai dai dan dole je madan yasuwa to farkon magana Badar to ba sa su domin suna ganin an fi su yawa an lullin kasu kuma ba su yi shirin yaki ba kuma kaza kuma ba san irin abin da Allah ta'ala ya shirya karkashin sa ba saboda kaza mu samu matsaya anan insha Allah lokaci ya abin da muka faɗa dai Allah ba muladan sa idan mun dawo sati mai zuwa ayoyin da ya game da wannan yaki za su ci gaba da karantar da mu Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ba mu iko guje mata mun roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya agaza mana ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa kamar yadda na sanar cewa akwai masu neman addu'o'i iya neman addu'ar mu game da wani al'amari da ya sa a gaba na alkhairi akan abin ya matsu akwai alamar yiwarsa to muna neman addu'ar da ku da mu gaba ɗaya ayi addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da shi Allah ta'ala ya sanya alkhairi ciki ya kaddara masa alkhairi cikin sa ya sa ya amfani rayuwarsa ta musulunci da musulmai gaba ɗaya ni ma akwai wata bukata da nake son yan uwa su daina addu'a akan ta akan Allah ta'ala ya taimake mu akan ta ya biya mana ita ya sanya mana alkhairi a cikin ta akwai alaramma shi ma akwai nasa bukatu da yake neman addu'o'in mu da ku yan uwa gaba ɗaya akan Allah ta'ala ya biya masa bukatun suna alkhairi ya sanya masa albarka a rayuwarsa akwai daya daga cikin ma'abota wannan majalisi malam Muhammad wanda yake kasuwar waya ta nan Fantami ya samu karuwar haihuwa ta dan namiji ya sawa dan sunan mahaifinsa Abubakar ya ce ya sa shi cikin addu'a Allah ya masa albarka Allah ya raye shi akan sunna Allah ya sa ya fi babansa kokari Allah ya sa ni babansa kokari wajen hadda da abin da ya kama da wannan da dukkan yaran mu na musulmi Allah ta'ala ya raya mana su bisa sunna dukkan wanda ya zo wannan masallaci Allah ta'ala ya maida hidin sa lafiya dukkan bukatu muna alkhairi da wanda suka aiko da wanda ma basu aiko ba to muna addu'an kowa Allah ya biya masa bukatun sa na alkhairi abinda muka sa a gaba na alkhairi Allah ka tabbatar mana abinda ya doso mu na shari Allah ta'ala ya tsare mu kasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya da lafiya da zaman lafiya Allah ka zaba mana shugabanni na gari Allah kowace irin siyasa da take kokarin tsaye da ƴan takarkaru Allah ta'ala ka zaba mana abin da yafi alkhairi Allah kai hannunsu da namu abin da yafi alkhairi a rayuwar mu ta addinin mu da mu'amalar mu Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya akwai sanarwa ta daurin aure daya daga cikin jigogin wannan da'awa Alhaji Abubakar Muhammad Meleda wanda yake babbar kasuwa ta Gombe iya gayyatar daurin auren sa da za a yi ranar Juma'a a garin Dadin Kuwa da misalin karfe 1 da kwata bayan sallar Juma'a idan ba za ka samu damar zuwa ba sai kai addu'a akan Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki ya ba su lafiya da zaman lafiya waɗanda suke biyo bayan sa su ma masu niyya karama da babba duka Allah ta'ala ya tabbatar da alkhairi ya sanya alkhairi a ciki akwai ƴan uwanmu ƴan media Malam Isa da Malam Adamu su ma suna buƙatar addu'o'in mu akan abubuwan da suka sa ga mana alkhairi Allah ya tabbatar Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya ka jikan mahaifanmu ka ainihin mana arziki da gama da duniya lafiya malamanmu Allah ya ƙara musu lafiya ala ra'asihim Sheikh Usman Isa Taliyawa Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya sanya wa rayuwarsa albarka ijtihadin da yake yi Allah karɓa masa Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya da nisan kwana mai albarka daya da muka sa addu'a dazu wanda bashi da lafiya ɗaya daga cikin uwanmu to muna addu'an Allah ya ƙara masa lafiya yanzu haka yana medical center a kwance muna addu'an Allah ya bashi lafiya da shi da marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Na'am, an tunatar da ni game da addu'a game da ruwan sama. To muna addu'an Allah ya shayar da mu. Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Idan wannan damuna ta zo, Allah ta'ala ka ɗorar da ita da alkhairi har ƙarshen ta. Duk abin tsoro na fari ko ƙwari ko rashin ruwa, Allah ta'ala ka mana maganin sa. Allah ka sako da taki. Allah ka rubuzo da taki ƙasa. Allah ka kai shahannin talakawa domin kusan shine jigon noman a wannan yanki Allah tsadar taki kamar na maganin ta ya Allah da tsadar kayan abinci da kayan masarufi duk abin da suka dame mu Allah kai mana maganin su Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.